Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25-31-41-60. A Niger kuma ana kama mu ne a tashar Mutabiya Africa dake yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na Fara'a amfani Nomar Sarauniya da Laldaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta Benin kuma sai yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a bihausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu leƙa a jihar Jigawa da ke Najeriya, inda za ku ji matakan da hukumomi ke ɗauka a kan shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a yi gobe.
Mun ƙara 'yan sanda masu zagaya, wato wanda ake kira a Turance masu patrol. Mun ƙara su sosai, za su bi zuwa ko'ina a cikin jihar Jigawa.
Haka kuma za ku ji irin matakan da hukumomin jamhuriyar Niger ke ɗauka don inganta sha'anin tsaro a yankin Difa.
To yanzu lallai gwamnati ya ɗau wannan mataki, ana mata godiya, sai dai a yi barka da zuwa da wannan mataki. Allo a gaya ma gwamnati a kula, a sake kulawa.
Kamar yadda aka sani, a kowace ranar Juma'a ta Allah muna buɗe muku layukanmu na waya don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamuran da suke ci muku to a ƙorya. Saboda haka sai ku shirya ku kira lambar mu 1-202-205-2655 don bayyana muna ra'ayinku. Bayan duk waɗannan, har ila yau muna tafe da shirin wasanni a takaice daga ƙasar Kamaru, amma duk sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa ba zai ji daɗi ba idan Koriya ta Arewa ta koma gwajin makaman nukiliyar ta, bayan ganawarsa ta baya-baya da shugaban Koriya Kim Jong-un. Trump ya yi wannan bayanin ne ga manema labaran yau Juma'a a lokacin da yake shirin tashi zuwa jihar Alabama a nan Amurka don ganewa idan sabarnar da wata mummunar guguwa ta yi a jihar. Ya kuma jaddada cewa ya ƙara inganta dangantakar da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a lokacin wannan mulkin nasa. Kafafen yaɗa labaran Koriya ta Arewa a karon farko yau Juma'a sun bayyana cewa ba a samu wani ci gaba ba daga taron kolin da shugabannin ƙasashen biyu suka yi, kuma al'ummar Koriya suna ɗora laifin rashin cimma wata yarjejeniya a kan Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi gargaɗin cewa Amurka za ta saka kafar wando ɗaya da ƙasar Turkiyya, muddin Turkiyya ta sayi wani makami mai linzami na S-400 mai kakkaɓo jiragen saman yaƙi daga Rasha. Charles Summers, mai magana da yawun shugaban ma'aikatar ta Pentagon, ya gaya wa manema labarai a yau Juma'a cewa matakan da Amurka za ta ɗauka a kan Turkiyya za su haɗa da hana Turkiyya sayan kayayyakin aikin soja, ciki har da wani sabon jirgin saman yakin F-35 na Amurka da Turkiyya ta daɗe tana jiran a saida mata. Tuni dai Turkiyya ta riga ta sanya hannu a wata yarjejeniya da ƙasar Rasha ta sayan makaman mai linzami na S-400 a shekarar 2017. A lokaci guda kuma, Turkiyya ta taimaka wajen samar da kuɗaɗen aiwatar da shirin ƙera jiragen sama samfurin F-35 wanda aka shirya Amurka za ta sayar mata har guda 100 daga Amurka. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamandan dakaran Amurka a Afirka ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirin rage dakaran ƙasar da ke Afirka da kashi 10%, kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ta gabata. A watan Nuwamban da ya gabata, jami'an ma'aikatar ta Pentagon suka ce za su rage kusan sojojin Amurka 700 daga cikin jimlar sojojinsu 7,200 da ke a nahiyar ta Afirka. Wannan rage sojojin, a cewar jami'ai, za a yi shi ne don a ba su horo na musamman don ta yiwu a buƙace su nan gaba don su goga da abokan gasar Amurka kamar ƙasashen Rasha da China. Kwamandan rundunar sojan na Amurka da ke Afirka da ake kira AFRICOM a takaice, Thomas Waldhauser, ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis cewa ya riga ya rage sojoji 300 daga cikin dakarun na Amurka da ke Afirka. Gwamnatin ƙasar Siriya ta yi watsi da wani rahoto da ƙungiyar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta fidda, wanda ya gano cewa ta yiwu an yi amfani da sinadarin chlorine wajen kai hari a kan birnin Duma da ke hannun 'yan tawaye a ƙarshen shekarar da ta gabata. Wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Siriya da aka fidda jiya Alhamis ta ce rahoton na cike da bayanan da ba na gaskiya ba kuma ba shi da tushe. Ƙungiyar haramta yin amfani da makaman guba da ake kira OPCW a takaice ta fidda wani rahoto a makon da ya gabata wanda ya ce akwai hujjoji masu ƙarfi da suka nuna cewa an yi amfani da wasu miyagun sinadarai da ke ɗauke da chlorine a harin da aka kai a watan Afrilun shekarar 2018. Shaidan gani da ido da ma'aikatan lafiya a lokacin sun ce fiye da mutane 40 aka kashe a harin da aka kai.
A gaida Maryam Dauda, labaru ne aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, madalla, yanzu sai rahotonin, kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Jigawa da ke Najeriya, inda rundunar 'yan sandar ta jihar Jigawa ta ce ta gudanar da sauye-sauye a tsarin tabbatar da tsaro yayin zaben gwamna da za a yi gudana a jihar gobe Asabar. Azantawar da yayi da wakilin Muhammadu Ibrahim Kauri, kwamishinan 'yan sandan Bala Zamasanci, ya ce
mun ƙara 'yan sanda masu zagaya, wato wayanda ake kira a turance masu patrol. Mun ƙara su sosai, za su bi zuwa ko ina a cikin jihar Jigawa, kuma za mu ɗauki tsaurarin tsaro don kada a samu tashin hankali.
Gashi kun kakkasa aiki, kun tsara shi yadda dai za a cimma burin tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Adadin jami'ai nawa ne za su yi wannan aiki, la'akari da cewa daddai gwargwado ita ma Jigawa na da faɗi?
Kowane ɗan sanda wanda ke jihar Jigawa yana cikin wannan aiki, kuma a jihar Jigawa mun kai 300,604. Akwai waɗanda za su kasance wajen akwatunan zaɓe, akwai kuma waɗanda za su kasance a wurare daban-daban waɗanda za mu girke ko da wani abu ya taso, su ne za mu sa su je wajen da musu kwantar da tarzoma da za ta iya tashi. Bancin hakan nan, akwai jami'ai daga shiyan su civil defense, su customs, su immigration, prisons, NDLEA, duka su ma sun kawo nasu mutane waɗanda za su taimaka mana wajen wannan aiki.
Kamar kun sami wani kalubale ne a zaben da ya gabata, don yadda kake bayani kamar kun wani shiri na musamman a wannan karan, watakila a iya cewa fiye da wancan.
Abinda ke ciki, kasan a duk abinda mutum ya sa gaba ya yi, idan daga baya ka zo ka zauna ka duba abubuwan da ka yi, za ka iske akwai 'yan abubuwan da ya kamata ka gyara. Ya ka gyaran ne bancin mu an gama na shugaban ƙasa, muka zauna muka duba, sai muka ga da cewa akwai 'yan waɗansu wurare inda muka ɗan kasa, shi ne muka gyara.
Kamar a kwanakin baya mun ji kamar wasu daga cikin jam'iyyun hamayya suna kokawa da wannan ofishi naka, kun daidaita ne zuwa yanzu?
Ni abinda dai na sani da cewa ba na faɗa da su, kuma wannan abun ba sabon abu ba ne. A duk lokaci wanda ka zo kana aiki, dole wani ya ga da cewa ba ka yi daidai ba. Duk abin da ya kamata a yi na zaman lafiya, mu fahimci juna, na riga na yi. Domin duk koken da suka kawo min na batun gashi can ana kaza ga abu ana kaza, na riga na aika jami'an tsaro zuwa wajen.
To madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kori yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka sanar da dage takunkumin a kakkabawa manoman tattasai da masu sana'ar kamun kifi a kewayen tafkin Chadi da nufin tunkara hare-haren da kungiyar Boko Haram ta kaddamar a yankin kudu maso gabashin kasar a shekarar 2015 Sulemu Munibarma ya aika muna da karin bayani
A takardar da ministan cikin gida aikewa gwamnan Difane gwamnatin ta jamhuriyar Niger ta umarci gwamnan ya sakarwa manoman tattasai da masuntan kewayen tafkin Chadi mara danganin sun koma kan aiki matakin da ke kawo ƙarshen takunkumin da aka saka musu tun a shekarar 2015 da nufin murƙushe hare-haren Boko Haram dan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar al'ummar Difa da ke ziyara a yankin a yanzu haka Honorable Mumuni Lamida Haruna yayi ba da wannan yunkuri
mun deputoti mun sha kokowa don irin waɗannan abubuwa a take su don a cikin lokaci noma na shinkafa ka san akwai taki da ake sa da aka hana da noman tattasai zuwa kamun kifi da saida su a bara ma talakawa su yi aikin su to yanzu lalle gwamnati ya dau wannan mataki ana mata godiya sai dai ayi barka da zuwa da wannan mataki hallo a ga ma gwamnati a kula a sake kulawa inda talakawa suke aiki duka ya zamanto a wurin nan an kai tsaro in babu tsaro sai ka gani za su yi zirga-zirga da ƴan Boko Haram
akwai wani tasiri da shi wannan mataki zai yi ne a game da maganar tattalin arzikin yankin na Difa
insha Allah ta'ala ka san kahin Boko Haram ta zauna a Difa kasuwar tattasai miliyar so nawa suke kawowa a shekara yana da dumbin yawa yanzu an bara ma manoma su wannan kasuwa su noman tattasai yanda ya kamata lalle za a farfado da tattalin arziki a kasar Difa kamun kifi shi ma haka ne ka san suna kama kifi ana kai shi Najeriya ana saidawa masu kama kifi da manoma suna wannan murna amma zuwa makiyaya domin su da kansu ma suna iya zuwa can don kiwo
don a washe garin kafa dokar ta baci a Difa kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke matsawa gwamnatin Niger lamba akan buƙatar sassauta wannan mataki da suke zargi da jefa talakawa cikin kuncin rayuwa saboda haka na tuntubi wakilin kungiyar Alternative Espacitoyen a wannan yanki Mara Muhammadu
wannan shekaru hudu ne daga gani wannan wahala ce aka sha mutane sun galabaita sosai tunda wannan abun biyu tattasai da kifi su ne arzikin na jihar Difa dama alhamdulillah a yau an ba da izini aka ce a bar su shi to a garin Difa dai murna ta shafi kowa da kowa ko ina zance shi ake yi
a ƙarshen watan jama hukumomin tsaron Niger sun bada sanarwar daukan wani matakin sassaucin makamancin na yankin Difa a Tilaberi babban birnin jihar Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso wanne a gargashin sa jama'a za ta samu sukunin kai da kawo ba tare da huskantar wata tsangoma ba daga jami'an tsaro Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Sulemu Munibarma kamar da kuka je a farkon shi yau ranar Juma'a ce ranar da muke bude muku layukan mu na waya domin ku kira ku gaya mana albarkacin bakin ku akan lamuran yau da kullum to amma kafin mu bude muku layukan mu bar mu shakata da wannan faifai
Ya tura nan ya tura can har ma yana zagin ki wai shege ya karu ruwan banza damuwan gida duke ne damuwan yaya ma duke ne ta barki da yayan ki kullum kina ta fama mu daina rena mata mataye ai iyayen mu ne mu daina rena mata yanuwa mu daina rena mata kunye mu daina rena mata yanuwa mu daina rena mata yanuwa
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum wani akan layi. Okay, ina jinka bani albarkacin baki me ra'ayinka wannan ranar?
To, ni ra'ayina ai bisa ga an muka sai kuwa na Najeriya gaba daya. A kuma na kai da za a yi gobe idan Allah ya kai mu. Allah ya sa ku san da hankalin ku, sai ku buje buje wannan su da jini. Sannan su da rubutun kanta. Ko da ke buga yau rajista dai bamu da ita da Allah ku kina da rajista da mun da ke saboda haka mun nan babu da ke ba babu da kuɗi amma ina kira da mutane da ba ta da rajista dan ta karbo da gidi.
To mun gode Allah ya sa sun ji wannan kira da kake musu kuma Allah ya sa ai wannan zafin cikin kwanciyar hankali yan sai mu leka Kano wani da Kano
lawan Adamu da Kano
Malam Lawal to gare ka da Kano muna jin ka ba mu albarkacin baki
ka muna jin ka ba mu albarkacin baki ka muna barka da kokari yaya kokari
alhamdulillah zaka iya kashe radio ka da Allah
eh za ka ji
to Kano gare ka
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
eh zaban gobe muke yin addu'a Allah ubangiji ya sa wanda zai rige mu da daraja ita zabe
to Allah ya karbi addu'arka
kuma mun dadin da ɗin cikin gidanku na BOA kullum ina sauraron mu.
To mun gode daga Kano sai mu leka Kaduna wani da Kaduna.
Hello.
Assalamu alaikum wani daga Gombe.
Assalamu alaikum daga Gombe ne.
Eh Gombe muna jinka.
Yau wani daga Gombe kai zan kwanta da magaji wanda ya wato mu ɗauko jami'a don bello Gombe sai Najeriya.
To gare ka.
Yawwa na farko da ina mika taziya na da rikin aka mana ma'aikatan Makuro Grace Radio Hafiz Sani Daura Allah jinga da gidan rama zaben da ke Najeriya kuma Allah sa a yi zaben nan lami lafiya a gama zafi lafiya Allah sa wani mana rikici a Najeriya don da jan annabi
amin
lafiya na gode
amin amin sai mu leka Yobe wani daga Yobe wa alaikum assalam
Tun bana ya lawan ina jiran ku daga ran garin gasa mu a garamar hukumar ja kusko ta jihar Yobe.
To gare ka.
Yawwa to ni sako na yau da matasa bulan kaji da gaya musu da dan Allah a daure a yi hakuri a yi zaɓe hankali a kwance gobe idan Allah ya kai mu ranar Asabar. Matasa su daure shugabannin su su gaya musu su kara ba su hakuri kada su gaji ba su hakuri don kai zaɓe hankali a kwance a samu a gama lafiya ubangiji Allah kai mu gobe lafiya kuma zan jinjina wa hukumar zaɓe don zaman da nake yanzu a inda nake a ƙauye mu kayan zaɓe ya zo motoci sun kammala kayan zaɓe.
To
mu ka kawai Allah ya kai mu gobe Allah ya tabbata ki lafiya.
To mun gode Allah ya sa san shi wannan addu'a da kai yanzu mu leka Kaduna ne da Kaduna.
Abdulaziz Adili Toro barka da lasariya.
Barka ka dai ba mu sunan ka da Allah.
To sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala. sannu ka da kokari.
To Abdulaziz ra'ayi na biyu ne. Na farko akwai Yusuf Kura tsohon ma'aikacin ku, muna ba shi shawara, muna ganin girman shi akan yadda ya zo yana ga wa gwamnatinmu na Kaduna wai makareci dare ne hankali. Gaskiya ci gaba daina wannan magana, dan shi ma muna ganin darajar shi, ba mu son fara mai da mai da martani akan ba yada labarai. Sannan kuma muna ƙara roƙon al'ummarmu na Kaduna mu fito kwanmu da ƙwarƙwatar mu, sai gwamnan da zai sa mu zauna lafiya ya hada kanmu, ba wanda zai dinga rarraba mana kai ba. Kuma da fatan za a yi zace lafiya.
To mun gode da Kaduna, za mu riga gashuwa. Wani da gashuwa?
Ma ya bani da gashuwa Katuzu.
To gare ka.
Ta da muna muna fata da Allah sami zaben nan lafiya kuma muna tada hankali. Eh ba ma kan mu matasa. Ni zaman lafiya banda malakin nan gurin ku.
Amin summa amin. Daga shuwa sai mu laika Niger. Wani daga Niger?
Fadallah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawa, ni ne Salisu daga Niger, mai wankin hula a Kimba, yaron mai wankin hula.
To Salisu gare ka.
Yawa, ni layi na kan matasa abokanmu wanda muke tare da su, su tsaya su duba cancanta akan wa za su zaɓa, akan kuma ire-iren mutanen da ya kamata su zaɓa, kada su zaɓa wa kansu a wanda za su zama baragurda tare da su, saboda babanmu Baba Buhari yana nan ya kyautata niyya akan abubuwan da zai yi na kyautatawa a rayuwar matasa. Mu matasa mu zama mu zage dantse mu yi hakuri da abin da yake ta wakana, amma Allah da muna tsarin Baba Buhari, muna kyautata masa zato akan abin da zai aiwatar. Saboda haka ni ra'ayi na kenan. Nagode.
So mun gode. Yanzu sai mu leka Kaduna. Wani da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Malam Abdulaziz Adine, muka barka da yammaci.
To nagode, ina gaida ka ne ma.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To gare ka ɗauwa, ina jin ka.
To yawa, to alhamdulillah. Da farko dai zan yi jinjina ga shugaban karamin hukumar Dankuwa Sagu Alan Suleiman Sahabi Hindi, da yake kokarin tallafa al'ummar jihar karamar hukumar na Dankuwa Sagu. Gaskiya mutum ne mai jajircewa, kuma daga ƙarshe dai ina kira ga mutanen jihar Kaduna da kada mu yi wani kuskure, kamar yadda wani mai waka yake cewa babban kuskuren ƴan Kaduna cewa ta daba zaɓi Malam Nasir Ahmed ƴan Rufa'i ba. To wallahi in dai muna so kwanciyar hankali zaman lafiya, domin ƴan jihar Kaduna fito mu dangwala wa Malam Nasir ƴan Rufa'i, domin shi ne zai kai kafa ƙas jihar mu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ƙarshe ne muku fata alkhairi. Alhaji Musa Garo, na gode, a tashi lafiya.
To mun gode da Kaduna, zai mu leƙa Bauchi. Wani daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba gare ka.
To ra'ayina dai na yau shine godan Allah kai mu da ayi zaben gwamnati. Muna fata ga Allah ɗan Najeriya ayi wannan zabe cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Sannan kuma kira na ga masu kafofin sada zumunta, da Allah a guji ba da sakamakon zabe na ƙarya, a bari a ji daga hukumar zabe, a tabbatar sai ta faɗa, sannan mutane su sanar. Daga ƙarshe, mutanen karamar hukumar Ganjuwa da mutanen jihar Bauchi, suna muku fata alkhairi. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode daga Bauchi, za mu leƙa Kaduna. Wani da Kaduna? Wa alaikum salam. A gaishe ki, me sunanki?
Sunana Hajiya Asiya Muhammad daga Sabon Kawo Kaduna.
To Hajiya Asiya gare ki.
To yau muna murna ga ranar mata na duniya da
aha
majalisar ɗinkin duniya ta Wari. Sannan muna kira ga jihar kamar matan jihar Kaduna don Allah su daure su fito su faɗa mana na son ƴan Rufa'i ƙuri'a. Mu jajirce mu daure, da mu matan akwai mu da jajirce a daure wajen faɗa ƙuri'a. Ga mataimakiyar gwamna mace ce, saboda kaga gwamna yanayin Kaduna yana yi da mata, don Allah mu fito mu daure mu zaɓi gwamnan jihar Kaduna. Allah ya ba shi sa'a.
Amin. Hasiya nagode kwarai. Hasiya ke ce mace ta farko da ta yi kira a wannan rana. To mata gare ku, muna jira ku kira. Lambar da za ku iya kira ita ce 1-202-205-2655. Yanzu sai mu leƙa Bauchi. Wani daga Bauchi?
Assalamu alaikum. Sashen Hausa na Murya Amurka mai magana Sama'il Isa, Kafin Madaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi.
To gare ka.
To Alhaji Naziru, kana lafiya a aiki?
Alhaji Abdulaziz ne, Adali Toro, gare ka.
Alhaji Abdulaziz, kana lafiya, ya aiki nake.
Lafiya, lau aiki muna nan.
To alhamdulillah, yau na magana ne akan zaben gwamnatin da za a yi gobe da 'yan majalisun jihohi. Mu ji a jihar Bauchi mun shirya fa. Kuma mu karamar hukumar Gonjo mun shirya ƙura'a, mun Allah dan muna shirin ka da gwamnatin jihar Bauchi na mai Abubakar masu mana ƙarya. Domin gwamnatin mu sun ji ba suna mana ƙarya, dama ya taɓa gaya mana cewa lalle mutanen jihar Bauchi in an musu abin arziki su saka masa alkhairi. Idan ka musu abin tsiyawa su ranar zaɓe su tumɓuke ka, to gwamnatin muna shirin tumɓuke shi da ikon Allah, in Allah su yarda. Daga ƙarshe ina magana mai magana Sama'il Sawa, kafin madaki karamar hukumar Gonjo a jihar Bauchi.
To mun gode kwarai daga Bauchi. To jama'a, muna godiya ga duk wanda suka kira suka ba mu albarkacin bakin su akan wannan rana, babbar rana, ranar mata, wadda Ministry ɗinkin Duniya ta ware domin muhimmancin zaman mata ke yi a rayuwar yau da kullum. To madalla, kar ku shafa cewa kuna sauraron sashen Hausa na Muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
A ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ƙungiyar ƙwallon ƙafa na matasan ƙasar inda mutumsu layan suna 'yan ƙasa da shekaru 23 da haihuwa a duniya, bisa ga jagorancin tsohon kaftin ɗin ƙasar Rogabek Sambahanat, suna ci gaba da gudanar da shirye-shiryensu na neman halartar zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar. Ƙasar Kamaru dai tana shirin karawa ne da ƙasar Sierra Leone, tun daga baya kuma za ta gabza da ƙasar Masar, sai kuma La Liga na ƙasar Jamhuriyar Kamaru 2019 anda aka kwashe makonni 7. Yanzu haka ana fafatawa a ƙasar. Club ɗin Cotton Sport ta garin Garwa ta buga wanjinta da club ɗin Baminda, anda Cotton ta ci club ɗin na Baminda 3-1. Sai kuma Dragon da club ɗin ƙwallon ƙafa ta Colombe sun yi cancaras 1-1. Club ɗin Asir kuma ta lallasa Fohuma Umfo da ci 1 mai ban haushi. Sai kuma club ɗin Fubu Baham ta makawa club ɗin Young Sport ci 2. Ita kuma Young Sport ɗin ta jefa ƙwallo 1 a ragar club ɗin na Fubu da Baham. Muhammad Awal Garba, Muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
A takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa ba zai ji daɗi ba idan Koriya ta Arewa ta koma gwajin makaman nukiliyar ta, bayan ganawarsa ta baya-baya da shugaban Koriya Kim Jong-un. Trump ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai yau Juma'a a lokacin da yake shirin tashi zuwa jihar Alabama don ganewa idan sabarnar da wata muguwar guguwa ta yi a jihar. Ya kuma jaddada cewa ya ƙara inganta dangantakar da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a lokacin wannan mulkin nasa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi gargaɗin cewa Amurka za ta saka ƙafar wando ɗaya da ƙasar Turkiyya, muddin Turkiyya ta sayi wani makami mai linzami na S-400 mai kakkaɓo jiragen saman yaƙi daga Rasha. Charles Summers, mai magana da yawun shugaban ma'aikatar, ya gaya wa manema labarai a yau Juma'a cewa matakan da Amurka za ta ɗauka a kan Turkiyya za su haɗa da hana Turkiyya sayan kayayyakin aikin soja, ciki har da wani sabon jirgin saman yaƙin F-35 na Amurka da Turkiyya ta daɗe tana jira a saida mata. Kwamandan dakaran Amurka a Afirka ya bayyana shakku a kan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirin rage dakaran ƙasar da ke Afirka da kashi 10%, kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ta gabata.
To madalla, da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta tayar gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu Shan, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.